Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 15 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu makiri ne tare da Sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je rahotannin mu ga kanan labarai.
A Zimbabwe, dakarun kasar sun kaddamar da abin da ake fassarawa a zaman juyin mulki a kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka yana Myanmar domin tattaunawa kan rikicin yan kabilar Rohingya. China za ta tura jakada na musamman zuwa Koriya ta Arewa.
To kamar yadda kuka ji a kadan labaran, za ku ji fashin baki da Malam Babasha Tambaya na Jami'ar Usman Danfodio na Sokoto ya mana akan wato hali da ake ciki a kasar Zimbabwe bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin shugaban Robert Mugabe wanda ya kwashe kimanin shekaru 37 yana mulkan kasar. Yayin da galibi ɗan Najeriya kuma suke yabawa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a yankin Niger Delta, wasu kuma na ganin ya je ne kawai don halartar taron siyasa na jam'iyyarsa ta APC. To ko menene masana ke faɗi a kan wannan ziyarar? Ga Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio a Sokoto ɗin.
Wanda alama ce ta yaƙin neman zaɓe, idan dai yaƙin neman zaɓe shi ne a kyautata da mutane, a kyautata hulɗa, a kyautata tafiya, a kyautata fahimtar juna, to menene lafiya ciki? Bale abin ba haka yake ba.
Za ku ji kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wannan ziyarar ta shugaban ƙasa. Sa'annan wasu iyaye kuma a Najeriya suna kokawa akan gurbatar yanayin yara, gurbatar wato tarbiyyar yara da shafukan sada zumunta ke yi a cikin wannan lokaci. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ce an yi wa Robert Mugabe shugaban Zimbabwe daurin talala a wani mataki da sojojin kasar suka dauka na hambare gwamnatin Mugabe wadda ya shekaru 37 yana mulkin kasar. Shugaba Zuma, wadda shine shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke kudancin Afirka da ake kira SADC a takaice, ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da shugaba Mugabe da safiyar Laraba nan, wadda ya nuna cewa an yi masa daurin talala amma ya ce lafiyar salau. Hakanan Zuma ya ce Afirka ta Kudu tana da tuntuɓe kuma tana tuntuɓar rundunar mayakan ƙasar ta Zimbabwe. Matakin da sojojin suka dauka ana gani martani ne kan yunkurin da ba shi da farin jini da shugaba Mugabe ya fara dauka a farkon watan nan, inda ya kori mataimakinsa Emmerson Mnangagwa kuma ya nuna misalin yana sanya mai gurbin Emmerson din da uwar gidansa. A jiya Talata, tankunan yaƙi suka mirgina kan titunan Harare, babban birnin ƙasar, kwana ɗaya bayan da babban hafsan sojojin ƙasar Janar Constantino Chiwenga ya yi gargaɗin cewa zai ɗauki mataki sai har Mugabe ya tsaye da kakkaɓe magoya bayan Emmerson a jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin ƙasar. Sojoji sun kama tashar talabijin ta ƙasar a safiyar yau Laraba. Muna so mu fito ƙarara mu bayyana cewa wannan ba juyin mulkin bare sojoji suka yi, inji kakakin rundunar sojojin ƙasar Manjo General SB Moyo. Ya ci gaba da cewa abinda dakarun Zimbabwe suke yi shine taka birki ga tabarbarewar harkokin siyasa, zamantakewa da ci gaban tattalin arzikin ƙasar mu, wanda idan ba tunkare shi ba zai kai mu ga mummunar zub da jini. Jam'iyyar ZANU PF mai mulkin kasar ta faɗa a shafinta na intanet cewa tsohon mataimakin shugaban kasar Mnangagwa zai koma kasar. Yanzu dai ba san inda yake ba, ko da shike akwai raɗaɗin cewa yana Afirka ta Kudu. Shaidun gari da ido suka ce sun ji akalla fashe-fashe daban-daban har uku da tashin bindigogi a safiyar yau Laraba a babban birnin kasar. A daren jiya Talata an ci zarafin wakilin muryar Amurka wanda ya kokarin daukar labarai a kafar yada labarai ta kasar. Sojoji suka lakaɗa masa duka, shi da wani abokin aikinsa na Zimbabwe da kula kai suka kwace kudadensu da wayoyi da kuma katin aikin jarida. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana Myanmar domin tattauna kan rikicin musulmi ƴan Rohingya. Zai shawarwari tare da shugabar kasar a fakaice Aung San Suu Kyi da kuma hafsan hafsoshin kasar. Jim kadan da saukar sa Tillerson ya gana da babban hafsan hafsoshin kasar Min Aung Hlaing wanda ake zargin sojojin sa da kaddamar da mummunar farmaki kan ƴan kabilar Rohingya bayan da mayakan sa kai daga kabilar suka kai hari kan wata cibiyar ƴan sanda cikin watan Agusta. Dalilin da yasa aka sami ruruwar ƴan gudun hijira 600 ƴan Rohingya zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rahotannin matakin da sojojin na Myanmar suka dauka shine abin da ake kira kisan kare dangi. Daga bisani zai gana da shugaba Aung San Suu Kyi. Ana saran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai isar da sako mai karfi ga manyan sojojin kasar Bahamas cewa garin wakilan majalisar dokokin Amurka suna matsawa a gaba a kasar takunkumin kare tattalin arziki da hana jami'an kasar balaguro zuwa Amurka. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. China ko sun za ta tura jakada na musamman zuwa Korea ta Arewa. Kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira Xinhua ya ce Song Tao, shugaban sashin harkokin wajen jam'iyyar Communist mai mulkin kasar, zai tattaki zuwa Korea ta Arewa ranar Juma'a domin ya tattauna da jami'an kasar kan sakamakon babban taron jam'iyyar ta Communist. Rahoton bai bada wani ƙarin bayani kan ziyarar da zai kai Pyongyang ba. China ce babbar abokiyar cinikayyar Koriya ta Arewa kuma kawarta ta fuskar diplomasiya, amma dangantaka tsakanin kasashen biyu yayi tsami a bayan nan. Hukumomi a Beijing sun fusata da Pyongyang saboda ci gaba da gwajin makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami, matakin bijirewa takunkumin kasa da kasa da aka kakaba mata, har China ta goyi bayan wasu takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Pyongyang din a bayan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga China da wasu kasashe masu fada aji a yankin su kara azama na warware wannan rikici a makurdin na Korea, a jawabi da ya lokacin da ya yi ziyarar kwanaki 12 a yankin na Asiya da ya kammala ba da juma'an nan ba. Sai dai China tana fargabar cewa idan aka matsa har gwamnatin Kim Jong-un ta fadi, kasar za ta fuskanci tururuwar ƴan gudun hijira zuwa Beijing din wanda zai hana hukumomi da ke can, wato wata kafa ta sa ido kan Korea ta Kudu. Har yanzu dai kan batun China domin ta amince za ta fara shawarwari mai ma'ana da kasashe 10 da ke kudu maso gabashin Asiya kan da'a da hanyoyin zirga-zirga a yankin tekun kudancin China da kasashen suke gardama a kai. Wannan hakan ya nuna alamun yarda tsakanin hukumomin da a shekara ɗaya da ta shige kawunansu a rarrabe yake kan wannan batu. Shugabanni daga Beijing da kasashe da ke kungiyar hada kan kasashe da ke kudu maso gabashin Asiya sun amince ranar Litinin a Manila na kasar Philippines cewa za su fara shawarwari kan daftarin sharuɗa da za su zama ka'idoji na kaucewa aukuwar hadari a tekun da ake kira na kudancin China. Kasashe hudu da ke kudu maso gabashin Asiya tare da Taiwan suna gwagwarmayar ayyana iko kan tekun da ake yawan zirga-zirga a cikinsa wadda Allah ya yawaita da kifi da mai da kuma hanyoyin zirga-zirga cikin ruwa. China tana ikirari kan kashi 90 cikin 100 na wannan teku. Wannan ya fusata sauran kasashe tun a 2010 bayan da China ta gina tsibirai da za a iya rayuwa a kansu, wasu kuma ta kebe domin aikin soja.
To madalla sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya. To madalla, bayan sojoji sun kwace ikon kasar Zimbabwe, sojojin ne sun ce shugaba Robert Mugabe wadda ya kwashe kimanin shekaru 37 yana mulkin kasar yana tsare kuma babu abin da ya taba lafiyarsa. To sai dai sojojin sun ce ba juyin mulki ne suka aikata ba. Wannan ne yasa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya zanta da Malam Babasha Tambaya na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto akan ko menene bambanci wannan juyin mulki da ya faru a kan kasar Zimbabwe da irin abubuwan da ke faruwa a sauran kasashen nahiyar Afirka.
To Malam Sha Tambaya, ganin yanda wannan dambarwar siyasa take daukan zafi a kasar Zimbabwe, ta ya kake ganin wannan zai shafi al'ummar wannan kasa?
To abin da ke ciki shine a duk inda aka ce shugabanni sun rike mulki, su ba su yi wa mutane aiki ba, kuma ba su ba da dama ga wasu su hito su nemi mulki ba domin su yi wa mutane aiki. To kasa ba ta nesa ga irin wanga dambarwa wanda kasar Zimbabwe ta shiga. Idan kai la'akari za ka ga da cewa shi shugaban kasa Robert Mugabe wanda shine shugaban kasar Zimbabwe tun a 1980 har zuwa yau yana mulki shekara 37 kenan. Wasu masu fashin baki za su nuna cewa lokacin da Mugabe ya hau mulki kasar Zimbabwe ta fi ci gaba a fannoni na cin gaban ƴan adam bisa ga yanda take yanzu. Kuma bayan haka abun da ya fi ci wa mutanen Zimbabwe tuwa a ƙarya shine yanda shi shugaban kasa Robert Mugabe ya tsaya ya rike mulki ya hana mutane zuwa su nema yanda talakawa za su hito su nuna ra'ayinsu su ba kowa damar shi ba tare da an tauye mu wani haƙƙi ba. Sannan ga shi ya rike mulkin ga sannan ga matsalolin kasa suna ta taruwa suna ta bayyana. To kaga kenan ashe kasar Zimbabwe ba ta nesa ga fitinoni kala kala. Yau mun waye gari mun ji a kafafen yaɗa labaru cewa kafa sojoji ta kasar Zimbabwe wasu suna kiran shi juyin mulki shi amma shi shugaban sojoji ya hito ya bayani cewa ba juyin mulki bane sun dai rike wasu kafofi na gwamnati domin su ga cewa mutane wanda suke mutanen da shugabannin da ke yi ma 'yan kasar Zimbabwe ba daidai ba an maida su a turba wanda yake za su yi mutane aiki. To abun da ya gaskiya akwai dambalwa sosai.
Ta ya wannan ya bambanta da irin juyin mulki da akan samu a kasashen Afirka?
To sashe na farko wanda wannan ya bambanta shine a duk inda ake yin juyin mulki za ka ga shugabannin juyin mulki sun yi ta sun bayani cewa sun yi juyin mulki sun cire gwamnatin da ke kai sannan za su faɗi kowane shugaba ne zai karɓa wani shugaban soja ne zai karɓa a hannun shugaban da aka yi ma juyin mulki. Amma kamar yadda na ce a baya su sojojin sun yi ta sun yi bayani sun ce har yanzu shi Robert Mugabe shi ne shugaban ƙasa. Illa dai kawai wasu kafofi na gwamnati ne kamar gine-gine na gwamnati kamar gidan yaɗa labaru na gwamnati da kuma babban airport na garin Harare suka rike. Sannan kuma mutane suna ƙarƙar ana jin tsoron a hito saboda ba a san yadda harkar tsaro za ta kasance ba. To babban bambanci shi ne su sojojin sun hito sun nuna cewa ba wai sun karɓi mulki ba ne. Suna dai sun a daidaita abubuwa ne sannan kuma ba su faɗi cewa ko za su saki Robert Mugabe ya ci gaba da tafiyar da al'amuran kasar Zimbabwe ba ko kuma ba za su bari ya ci gaba ba. Yanzu dai sai dai mun ga yadda abubuwa suka ƙara unfolding kafin mu san ainihin abin da ke. Amma ɗan awowi da suka wuce shi shugaban kasar South Africa wato Jacob Zuma ya hito ya yi bayani cewa ya yi magana da shi Robert Mugabe. Robert Mugabe ya ce mishi da shi da iyalansa suna gidan shi zaune lafiya a lau ba wani tashin hankali. Amma dai ba a dai san yadda yanayin da kafar da ke ciki ba yanzu sai dai kawai a dogara ga bayanin da shi sojoji suka yi.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da bakunsa wato Malam Baba Sha tambaya na Jami'ar Usman Danfodiyo a Sokoto ya ko sha tambaya. Yanzu masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a yankin Niger Delta. Wakilin mu Hassan Umar Tambol ya sake komawa a haraban jama'ar da na Usman Danfodiyo a Sokoto inda ya zanta da Farfesa Bello Bada na wannan jami'ar kan yadda shi kuma yake ganin wannan ziyarar da shugaban ya kai.
A karon farko a yau shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga rana ta biyu yana ziyara a yankin kasar Ibo. Masana da dama sun sha bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan ziyarar. Ciki har da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto wanda ya ce wannan ziyara tana da amfani.
To abin da nake sani shine wannan ziyara da shugaban kasa ya kai kasashen iyamurai. Wannan farko dai abin yabawa ne abin jinjinawa ne. Na biyu wannan ya nuna muna cewa shugaba Buhari ya ga sha'anin siyasa. Dama abin da gwamnati take faɗa ko yaushe shine bai nuna bambanci ba tsakanin mutanen Igbo da sauran mutane na Najeriya. To yanzu ya ƙara tabbatar da shi ya kai musu ziyara. Sauran abubuwa da masu siyasa ke kokari su nuna cewa yana sa bambanci, to yanzu ya ƙara tabbatar da babu bambanci. Kuma sun nuna irin farin cikinsu domin duk wani wanda an wataci ya ga Igbo ka gane shi jiya sun taru sun tarje shi kuma sun ba shi sarauta. Wannan wani allura ce an kasa sake ɗinke haɗin kan Najeriya. Kuma ko ina idan ka duba
Farfesa ba a ganin cewa shugaba Buhari ya makara ga wannan ziyara?
Ai ba a taɓa makara a gida ba ko alama ba a taɓa makara a gida ba. Ai da ma sun ta bayani cewa ai kusan idan ka dubi minista na harkokin waje ko wace ƙasa sai wanda ta aminta da shi wanda ke da mutunci wanda a babba domin shi ya fuska ƙasa. Ai mutumin ɗan ƙabilar Igbo. Ba ka ce tun farko in ka duba ai ɗan gwamna na babban banki. ta Najeriya ai ka san duk kudin Najeriya nan suke duk adin nan na ake ne ai kanka ji lahibin haka ai tun farko ana tare yanzu jaddadawa na an ka saki
amma mutane da yawa na cewa shugaba Buhari ya je yankin Ibo ne saboda waton za a yi zaben gwamna kamar wata alama ce ta yakin neman zabe ku masana yaya kuke kallon lamarin
ko da alama ce ta yakin neman zabe idan dai yakin neman zabe shine a kyautata da mutane a kyautata hulɗa a kyautata tafiya a kyautata fahimtar juna to menene da lafiya ciki bale abin ba haka yake ba
to yanzu me ya kamata shugaba Buhari ya maida hankali akai
a dinga shugaba Buhari ya kamata ya maida hankali akai bare da gaskiya hali yanzu shine zaman lafiyar kasar da to zaman lafiyar kasa ko ba shi tafiya sai da ci gaban tattalin arzikinta ci gaban tattalin arzikinta zai tafiya sai da adalci
Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Podio dake Sokoto kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal wasu iyaye a Najeriya kuwa sun fara kokawa akan gurbatar tarbiyyar yara da kafofin sada zumunta yake yi wa al'umma musamman a kasashe masu tasowa ga rahoton wakilinmu baban gidan Jibrin akan haka
Sanin kuwa ne dai cewa tun bayan bullowa tare da amfani da shafukan zumunta ta Facebook da Twitter da makamantansu a fadin duniya ne dai kafafen suka samu karbuwa tsakanin matasa na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa kan yadda ake samun watsara labarai ba tare da shamaki ba sai dai kuma irin wannan rashin shamaki ko takunkumi ya jefa iyaye da sauran shugabannin addini a Najeriya daga ayar tambaya game da alfanu ko rashin alfanu amfani da shafukan a tsakanin matasa bisa zargin da suke yi na gurbacewar halayya da kyawawan ɗabi'un matasa maza da mata a wani lokaci ma har da kallon fina-finai irin na batsa Malam Umar Faruk Abdullahi wani uba ne dake kuka game da amfani da shafukan na zamani a tsakanin matasa
shafuka Facebook lalatan da ake a Facebook yanzu ya baci ko to go ko Twitter tannan ya zama hanya ta sadarwa ta lalata yaya mata kanana ta bata samari ta kallon funafunan batsa da makamantansu saboda haka ina kira ga uwaye su kula yayan nan nasu su tsare su daga irin wayannan abubuwa din
to sai dai kuma ko yaya matasa da ake zargi da wannan halayya ke ji tambar kenan da naiwa wani matashi mai amfani da shafin na sada zumunci
wayannan komai dai idan aka yi shi yana da muhimmanci kuma akwai kuma akasin hakan su dai wayannan abubuwa a yi su ne domin mutane su yada labarai su kara hada zumunta tsakanin su amma wasu suna amfani da su wurin abubuwan da basu dace ba to shawara ta anan shine kowa da ya sani cewa duk abun da kai kana yi ma kanka ne to haka kamata matasa musamman masu amfani da Facebook da Twitter da Tugo su sani cewa ya kamata su yi abun da ya kamata da wayannan kafafen yada labarai da suke amfani da su
a inda dai iyaye da shugabannin addini ke kuka game da wannan matsala masana harkokin sadarwa a waje daya na ganin amfani da kafofin sadarwa a yanzu yafi rashin amfanin sa
Dr. Shaibu Shehu masanin tarihi ne kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum
a alal hakika a yanzu gudunmuwan da kafofin sadarwa suke bayarwa musamman harkan internet da computer da sauransu wajen bunkasa bincike da kowanne fanni ba zai misaltu ba domin a halin yanzu duk abin da kake nema ta hanyar bincike ko ta kimiyya ko ta tarihi ko ta ilimi ko ta wani fanni da ka sani zaka same shi a yanan gizo-gizo ta internet da sauransu wannan wani babban cigaba ne aka samu a harkan bincike
Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
to madalla a gaida Babangida Jibrin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 10 ne da minti 19 na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana. Idan dai ma sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsane inda bakon namu ke muna bayani yadda zaman Amurka yake idan aka kwatanta shi da gidan Afirka. Yau da wannan shirin muke rufe wannan hirar da Alhaji Babu Libya domin wannan shine shirinmu na karshe na tambayi bakon namu ne yaya ya ga bin doka da oda a nan Amurka idan ya kwatanta shi da gidan Afirka.
wai kaga na Afrika baka compend baka compend shi da nan comparison dai ba za ka yi ba
me yasa
saboda ba san waɗansu kasashen Afrika ba amma dai a takaice dai na san dai a Najeriya an taba mini na fito Kaduna zan je Sokoto cikin mota za ni gida wallahi dan sanda ɗan sanda suka tare mu hanya wai ana neman menene ake duba na driver suka bi baya wato dai bribe in short dai bari ce bribe ka gani to nan ka zaka dubi dan sanda ka ce zaka bashi bribe ne ai kai kanka ka san ka dau maka kanka ƙarya ka gani ko to ni gida kuma yau kowa sai ya ce maka yana da iko in dai kana da kuɗi wallahi ɗanka ba zai kwana sarka ba an kowar irin laifi yayi zaka cire shi kawo shi gida inda kuɗi amma nan ga ko da kuɗinka in dai yaronka ko menene ko wane ko kai kanka ne in dai ka samu matsala sai ka ga ba da lawyoyi ka kashe kuɗi tukunna ka samu kanka ka gani ko to shi yasa wannan rayuwar nan sai ce ba zaka compensate shi da na gida ba an sa police kan hanya yana aiki kowar mota ya stop in ya tsaya ka bashi kuɗin shi shikenan ya sallame ka tafi
ko kana dauke da ka laifi ne kuwa
ko ka roke to kaji gaskiya wata kila pepesin din naka bihi ba wa ka gani ko ya doki over ne kai nan ga aka ce ka doki over ma za ka soma ai ba ko private ka kana soron ka doki over in ka doki ma ka take chance ne Allah kiyaye
haka ne
to ka gani saboda shi irin ababai haka duka na je gida tahiya nan ga ina cikin mota wallahi muna cikin traffic sai na ji ambulance wato inda yake fitowa akwai motoci tsakaninmu da shi kaman 15 wato shi wannan mai ciwon nan ba inda zai bi da wannan motar nan a bashi hanya ma ya wuce da zai kai mai ciwo likita ba hanya sai sa ka imagine kamin ya samu hanya har ya kai mai ciwon nan wurin jinya in ciwo ne dai attack shi serious ka gare
komai na iya
faruwa yar Allah komai na iya faruwa amma nan mutum na gida in ma kana da mota kofar gidanka in dai baka iyawa ka ka kira ambulance ya zo har kofar gida a doke ka
a kai ka hospital
ko da kana da motoci 10 ko nawa ne kofar gidanka ka gani saboda shi akwai su ababan kananan ababai da yake suna da muhimmanci cikin rayuwar dan adam da kasanka da kanshi ba za ka samu irin shi ba
to kai mu sallama bare in ma tambaya guda kuma ta karshe ya samun daman yin addini anan
wato kowa ya canja dama can wato shi sai in ce a takaice dama can imani shi ba mai karfi bane domin shi sha'ani na wurin sallah da yake ma ku kasan nan akwai law da ya baka right ka yi kai sallah ko da yake ba ko ina zaka samu company zaka yi sallah amma ba right cikin kasan nan an baka right kana kai musulmi ne ka yi kai sallah in kai ju ne ka yi abin da kake yi in kai christian ne to in mun excuse kake da shi zaka gaya mini kai ko da ma dai ka tashi lokaci aiki ma ne gwamma dai a ce ka fata da sallah ka yi da baka yi sun ba to in dai ka ce ba zaka iya yi ba wallahi wannan son ranka ne
ba wanda ya hana ka ibada nan
ba wanda ya hana ka ibada sai sa in ka je yanzu haka ina yi kamin in taso aiki har in kai gida wurin aiki zai na asar in yi magaruba in isha'i kunnan kai gida to wani kuma take da wurin aikin shi bai da wannan chance amma in ya gaya musu kila za a bashi hanya yi in ba a bashi bai an san ya tambaya ne ba a bashi ba to shi ka san da ruri ya kama shi kenan shi wannan amma in ban da shi dai ka san nan dai ka ce ba ka iya ibada wallahi ni ta takaice shin ce sun rai ne ya kawo haka
daman can kai ba mai ibadan ba ne
to da madalla don na ga Aminta ina da su guda biyu da muka tashi gida wallahi to shi ɗayan ya mutu kamar shekara 2 kenan yanzu a ruwata na san sunan shi dai Ibrahim Isa daga baya na zo na ji waye ta ga mi shi kanshi a takaice ga mi shi fa ya sake ibada fa ya sake addini fa me ya kama wa Christian na ce to Allah baka ci gaba Allah kiyaye ka kuma
anan kasan kuke tare
anan kasan ya mutu ya samu hata ta kai mutu kuma cin Christianity ya mutu to kaga Allah kiyaye mu da irin haka a takaice haka kuma yanzu haka akwai shi ma ɗaya da muke tare mu uku ne shi ma zuwa aure bakan America ya riga zuwa kasan nan ya jima kasan nan da wanda muna gida ma an yi sallah zai iya tashi bayan sallah zai kawo raka'a uku shi ko hudu yayi ya raka'a biyu shi ko hudu yayi ko da wani lokaci muka yi sallah shi yayi wannan na mai mashi da wannan to yau ka san ga da muke ciki ko kofin masallaci baya bi
subhanallah
ka ga rama son rai ko ehe shi sa kowa kace zai wannan dai ba dai ka san nan ba in dai ka ce zaka yi sallan ka wallahi zaka yi sallan sai dai in baka so ba to Allah shiryar da su su kuma mu kuma Allah ka shiryar da mu
amin sun amin to mun gode kwarai baba Libya da wannan lokaci da ka samu to masu saurare aka ce laifin dadi karewa don wannan mu kawo karshen wannan tattaunawar da bakon namu Alhaji Baba Libya dan asalin kasar Ghana mazaunin jihar Chicago da ke nan Amurka sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko ya fito daga Abba Sa'ad Mahuta yace salam biyoyi Hausa da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku ba ni dama ne na kira ga gwamnatin jihar mu ta Katsina Aminu Bello Masari da ya fito yi mana bayani akan yadda ya kashe kudaden da aka yi kasafin wannan shekarar da ke neman karewa a daidai wannan lokacin da gwamnati ya gabatar da kasafin kudin shekara mai kamawa gaban majalisar dokokin jihar tamu ta Katsina. Karamin madafin iko da sojojin Zimbabwe suka yi wani abin takaici ne da Allah wardai kuma hakan wani katsalandan ne tare da yiwa demokradiya hawan kawara kalubalen ku shugabannin Afirka daga Usman Shitu Mahuta da Yahanasu Kiri jihar Adamawa. Salam VOA Hausa, muna fata ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai yankin kudu maso gabashin Najeriya kwalliya ta biya kudin sabulu daga Bala Muhammad Damban. To sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar Zimbabwe kowa ya daura kura shike sanin yadda zai yi ya kwance ta domin jin mulkin soja ya zama tsohon yayi a duniya daga da asai mai fata ya wuri da Alhaji Umar Suleiman sarkin samarin Ambursa da Ali Usman takalafiya birnin Kebbi. Salam VOA, hakika ikrarin yunkurin jin mulki da sojoji ke yi a kasar Zimbabwe ko kuma suka yi a Zimbabwe wani abin tur da Allah wadai ne da fatan sauran shugabannin kasashen Afirka za su shiga cikin wannan lamari domin sasanta wannan al'amari daga Adamu Habu Umar Inyanga karamar hukumar Taura a jihar Jigawar Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, to al'ummar kasar Zimbabwe Allah ya fitar da kasar ku daga zafada cikin wani hali na kakanikayi amin. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barikil ladi jihar Plateau. Salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Hakika mun ji dadin ziyarar shugaba Buhari a yankin jihohin Ibo domin wannan ziyara ce mai kyau da fatan shugaban zai kai ziyara dukkan jihohin kasar mu Najeriya. Sako daga Sa'ad Mahuta.
To madalla yanzu kuma labarai a takaice.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ce an yi wa Robert Mugabe shugaban Zimbabwe daurin talala a wani mataki da sojojin kasar suka dauka na hambar gwamnatin Mugabe wanda ya shekaru 37 yana mulkin kasar. Shugaba Zuma wanda shine shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashe dake kudancin Afirka da ake kira SADC a takaice ya faɗa cikin wata sanarwa cewa yayi magana da shugaba Mugabe da safiyar Laraban nan wanda ya tabbatar masa cewa an masa daurin talala amma duk da haka yana cikin koshin lafiyarsa. Hakanan Afirka ta Kudu ta ce tana da tuntuba ko kuma tana tuntubar rundunar sojojin Zimbabwe. Rahotanni daga babban birnin kasar na cewa tankunan yaki sun fara mirginawa zuwa birnin Harare tun a jiya Talata, mataki da ya zama a zaman martani kan mataki da shi shugaba Mugabe ya dauka na koran mataimakinsa da kuma kokarin nada wato uwar gidansa ta zama magajinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson kuma yana Myanmar inda ya bayyana takaici kan rahotanni da suka tabbatar da daukan matakai wato na wato kisan kare dangi da ake zargin sojojin kasar suna yi wa wato jan kabilar Rohingya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci, sai kuma can da anjiba za a yi mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sabu Ali da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniya mu na wannan la'asariya Rob McLean. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dakaci shirin yau da gobe.